أهل النبيين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. bayan haka har yanzu dai muna nan kan magana akan wannan abu wanda Allah ya sa tafin hannunmu wanda yake da albarka wajen kawo alkhairi ga wanda ya nemi alkhairin da shi, wanda yake mugun abu ne ga wanda ya amfani da shi ba ta hanya ta alkhairi ba. Mun faɗi kaɗan daga cikin cutarwa tashi, a yau za mu yi bayani a kaɗan daga cikin cutarwa da yake ma lafiya ta ɗan adam. Wannan waya da ke hannun mutane tana cutar da ɗan adam. A jikin shi akwai cutarwa kuma wadda take fitowa daga waje. A jiki akwai cutar da ido, na manya da na yara. Da yawa daga cikinmu muna ganin gata ne ga yaro a ɗauki waya a bashi tun yana ƙarami. Alhali wannan waya wadda aka ba yaro za ta takaita mashi idanu tun da wuri, zai fi yana buƙace da ya rinka sa mulet wanda zai rinka girmama mashi ababen da yake kallo. Sai dai mamaki kaga yaro bai gani da kyau. Ɗaya ne daga cikin tafiri wanda waya ke ma idanun yara, bar take ma idanun manya. A da za ka ga tsofi zai kai shekara 90 idan shi kau, a yanzu da an fara tafiya shikenan ido sun tafi, saboda wuce iyaka wajen aiki da waɗannan ababe wanda suke watsa maka wani haske na daban wanda ke kashe madibi na ido. Gaban nan da Allah ya baka amana ce ga hannunka, na Allah ne ya aje su a jikinka. Bai halitta gare ka kai abin da zai bata maka wannan gabbai, kamar yadda ba za ka kera hannunka ba, ko ka kera hancinka ko wani abu. Haka ba ka tashi da abin da zai cutar da ɗaya daga cikin gabbanka, don ba mulkinka ba ne, mulki ne na Allah tabaraka wa ta'ala. Ido wannan ɗaya ne daga cikin manya-manyan ni'ima. Mu kawo abin da zai bata su abu ne wanda yake haram. In ya zama na ɓanna ta zo wajen yawaita abin da zai ɓannata su, in aka yi amfani da su amfani madaidaici wanda ba zai kawo lalacewar wannan ido ba, wannan abu ne ya halitta, daman da Allah ya halicce su gare ka don ka yi aiki da su ne. Abinda ake magana kan shi aiki wanda ka san zai cutar da wannan ido. Ido ba wasa ba ne, don haka in ƙadara ta sa wani abu ya zamo sanadiyyar rasa idanka, a wannan lokacin Allah maɗaukakin sarki bai ga abin da ya dace ya musanya maka da wannan ido naka da ka rasa ba, sai ya baka aljanna wanda na karɓe mashi karimatayhi. Ababe guda biyu masu daraja a cikin jikinsu shi ne ido. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce Allah zai awwaba mashi aljanna da wannan ido da aka anshi mashi. Duk wanda aka sama da makanta ba shi ya jawo ma kanshi ba, Allah zai musanya mashi aljanna da wannan mugun abu da ya same shi. to yanda mutane ke aiki da waya likitoci suna bada labarin cututtuka wanda suke faruwa wajen matse waya wuri saboda akwai haske wanda take watsowa wanda yake kashe madubi da ido irin yanda samarinmu da ƴan matanmu kuma suke amfani da ita to dama wannan tabbas yana kawo hallaka idanun kusa ka shiga duhu ka kunna waya kana kallo ka shiga duhu ka buɗe haske na waya kana kallo wannan dandanan zai kare da ido kuma ana yi kenan mutum sai ya kula da wannan gaffai wanda suke masu daraja su ne ido kunnuwa na ɗan adam ji kana daina kusa da hankali in ɗan adam ya rasa ji sai ka ga yana kama da mahaukaci kuma da hankalin shi kuma ji ɗin nan alkhairi ne amma kai mai ido sai ka sallama masu to ka taba jin kurma malami ka jawo ma idan ka abinda zai hallaka su mugun abu ne a ka jawo ma kunnuwan ka abinda zai hallaka su mugun abu ne inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula yana daga cikin cutarwa wadda wannan waya ke yi ma jiki cutar da zuciya yaro karami wanda aka saman ma waya tun yana yaro karami yana kamuwa da hala nafsiya fiye da yaron da ya tashi yana kallon yanayi haka kurum bi ma'ana da za a ce wane ne zai saurin sauƙacewa wane ne ciwon zuciya ne saurin kamawa yaron da aka ba waya tun da wuri sai ya fi kamuwa da rishin lafiya na zuciya akan yaron da bai samu wannan ba da za a ce wa zai fara haukacewa saboda tashin hankali da ke zo mashi daga duniya wurare daban-daban da yaron da ya samu waya tun da wuri zai riga haukacewa akan yaron da bai same ta ba saboda matsaloli na duniya duka suna gaba gare shi yana kallon su balle ma ɗabi'u wanda zai kwasa wanda suke ba masu kyau ba sannan in ka kalli girman kan mutum kilo nawa zai yi to in kanka na tsaye zai zama wuyanka gadon baya yana taimaka mashi wajen ɗaukar kanka amma in ka sa waya gaba wannan nauyin kan naka duka ya komo ga wuyanka wuyan kuma na ta hukware sannan gadon baya ba yanda yake yake ba wannan sai ya sa wani mugun abu ya same ka ko dai ga wuya ko gadon baya dukkan waɗannan yana daga cikin tasiri na wannan waya akan lafiya ta ɗan adam wannan kadan ke daga cikin abin da ya shafi lafiya ta cikin jiki yana daga cikin cutarwa wadda waya ke ma jiki na ɗan adam ta waje ko ya cutar da shi akan wani abu nashi shine yawan ababen da ake ɗauka a yaɗa ma duniya maza suna da sauƙi amma kaga mata abun su ya wuce iyaka za a dafa wani abincin wanda wani talakkan a gaskiya sai a foto ya ce ganin irin wannan abincin sai a yi kamun su ci da ita da mijinta da 'ya'yanta sai ta yi cash sai ta aika ma duniya masu ido na kallo. Wanda ya kalli wannan abincin da ido na hasada kai, ashe waɗannan mutane sun baro mu baya. Insha Allah za a iya a ci abincin ke ko mijinki ko yaranki ku kamu da wani ciwo wanda zai takaice muku rayuwa. Ido rogo abu ne. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace, mafiya yawan wanda ke mutuwa daga cikin al'ummata suna mutuwa ne sanadiyan ido da ke kallon abin da suka ni'imtu da shi. Mafiya yawan masu mutuwa, don haka wata mutuwa sai ka rasa sanadiyarka. Karanta kaka aka yi, yana daga cikin abin da ka jawo wa kanka ne, ko aka jawo maka wajen abin da ake yadawa kai baka sani ba ma. Abinci kawai za ki iya haskawa ki watsa wani ya kalli wannan abincin idan su fada wani abu, in ka ci abincin ya same ka saboda wannan ido nashi. Ta haska kanta da mijinta cikin yanayi wanda ke nuna ƙauna da soyayya ta halba ma duniya. Ga su cikin kaya masu kyau, ga alaman murmushi da dariya, alamar jin daɗi cikin idan kowa daga cikinsu, sai an aika ma waɗanda suke cikin mugun abu tsakaninta da mijinta ko tsakanin shi da matarta. Yana kallo ya ce, kaga mata na, ita kuma wata ta kalla ta ce, kaga maza na. Wannan kallon kadai zai iya sa wani bala'i ya shiga tsakaninsu. Sai ka ga ana tsakiyar ƙauna tsakanin miji da mace, dandanan sai kaga ta juye ta zamo ƙiyayya. Kaka aka yi, abinda kuka watsa ma duniya ne. Gida ya gama haɗuwa an mai komi da komi, sai ta haska don ta guda ma abokanta rayuwar da take yi. Wani na nan mai ido na hasada, yana kallon abin da gidan ya ƙunsa, ci kai daman magana Allahumma barik ba su ma santa ba, duniya ka watsa mawa. To sai ka ga gobara cikin gida, ka rasa ina take, wa ya kawo ta, daga ina ta zo, ka rasa me ya kawo ta, saboda duk sanadiyar da za ka sa wuta ta tashi an nesantar da ita. Me ya kawo? An haska an watsa. Kana iya wani yanki na gida haka kawai a ga ya zabba ciki ya zubke, rauni aka yi ma ginin, ba rauni aka mashi ba, kai dai in Allah ya tsare kai ya tsare iyalanka, gode ma Allah. Amma yana yiwuwa an haska an watsa, idan wani muku sun bigi wannan ginin ya zubike ba tare da sanadiyyar komai ba. Ki yi kitso ki halba ma duniya. Wani ya kalla in ciwon kai ya fara maki ba zai kare ba sai kin shiga kabari. Me ya kawo haka? Ido. Sahabin annabi ne ya fidda riga zai yi wanka, wani ya kalle shi ya ce, kai ban taɓa ganin fata mai kyau irin haka ba, ko budurwa wadda jikinta ke ɓoye, ban taɓa ganin mai kyan jiki irin naka ba. Sahabin nan fab sai ya fadi, daga kan shi ma bai iya ba. Aka zo aka faɗa ma annabi, yaya aka yi? Ga yanda ya faru. Wa kuke tuhuma ya mai wani kallo? Aka ce, Rabi'a ne. Sa'ad ibn Hunayf shi aka kalla. Hal huwa Rabi'a, ko kuma dai sahabi Amir ibn Rabi'a. annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da ya wanke jikin shi aka dibin ruwan aka zuba mashi sai ya miƙe ya rinka tafiya tare da mutane annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku yi hankali da ido da a ce wani abu zai iya riga kaddara da ido za su riga kaddara abin da ke da kai shine wajibi ne gare mu gaba daya mu san cutarwa ta wannan wayoyi wanda ke hannunmu cutarwa ta jiki mu nisantar da kanmu daga kare ta da ƴaƴanmu da kuma cutarwa ta waje wadda take zo muwa ba tare da mun sani ba saboda ababen da muke yadawa ga jikin kullunmu da ababen da muka mallaka na arziki da ababen da ke cikin gidanmu da rayuwa da muke mai dadi muke watsa ma mutane dan haka mutum zai iya samun bala'i bai san daga ina yazo ba اللهم